Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce ta tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Laraba 10 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hukumomin Algeria sun ta sakeyar wasu ƴan ƙasar Niger sama da 700 zuwa ƙasar su ta asali. Duk da irin ƙoƙarin da hukumomin jamhuriyar Niger ke yi na hana ƴan ƙasar tafiya ƙasashen waje domin yin bara. Sannan za ku ji yadda masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan takun sadar da ke tsakanin ƙasashen kamar da Chadi a kan man fetur. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Baba Yakubu Makiri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Hukumomin kiwon lafiya sun yi gargadin cewa cutar hanta ta viral hepatitis ka iya kashe mutane da yawa nan da shekara ta 2020-2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan an hada su wuri daya, inda har wannan cutar ta ci gaba da kasancewa cutar da ba a kulawa da ita. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta bayar da rahoton kowace shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa ka iya kama mutane sama da miliyan 350 a duk faɗin duniya, kuma za ta iya kashe sama da miliyan guda. Yawancin waɗannan cututtuka da mace-mace kashi 90 a cikin 100 na faruwa ne a ƙasashe masu matsakaici da kuma ƙarancin kuɗaɗen shiga. Duk da cewar an samu maganin cutar hanta ta hepatitis C, kana aka samu allurar rigakafin hepatitis B, masu rajin neman kawar da wannan cutar mai tsananin kisa a duniya sun ce har yau dai ba a kai ga kawar da wannan cutar baki ɗaya ba. A yau Laraba ne 'yan majalisar dokokin ƙasar Hong Kong suka tabbatar da wani gyare-gyare wata doka da za ta baiwa shugaban birnin ikon hana lauyoyi na ƙasashen waje gudanar da ayyukansu waɗanda suka shafi wato harkokin tsaron ƙasa, biyo bayan wata takaddama da ta ɓarke bayan wani mawallafi na Hong Kong mai rajin kare demokradiyya ya ɗauki wani lauyan Burtaniya. Canje-canjen za su buƙaci lauyoyin ƙasashen waje waɗanda ba su aiki a Hong Kong su nemi izini daga shugaban yankin kafin gabatar da aikace-aikace na wakilcin mutanen da suka buƙaci aikinsu a shari'o'in tsaron ƙasa a kotu. Shugaban birnin da zai ba da izini ne kawai idan an samu isassun dalilai da za a yarda da su cewa shigar lauyoyin ba zai kawo cin karo ga muradun tsaron ƙasa ba, kuma ba za a iya kalubalantar hukuncin da shugaban zan yake ba a kan wannan buƙatar. A yau Laraba, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci. Bayyanar da Khan ya yi a kotun na zuwa ne kwana guda bayan kama shi da kuma tsare shi da hukumomin ƙasar suka yi ba zato ba tsammani a wajen wata kotu a Islamabad, babban birnin ƙasar. An tsare ɗan shekaru 70 a duniya ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake yi masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da kuma cin amanar ƙasa da sauran laifuka. Lauyoyin Khan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaron sun taɓa lafiyarsa kafin suka kai shi ga gidan yari tare da miƙa shi ga hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da suke tare da su. An gudanar da zaman kotu na yau Laraba ne a cikin tsauraran matakan tsaro a helikwatar 'yan sanda a babban birnin ƙasar inda yake. Kama shi ya haifar da wata gagaruman zanga-zanga cikin gaggawa a titunan Islamabad da sauran biranen Pakistan daga magoya bayansa na jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek Insaf ko kuma PTI. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu a wani samami da suka kai a yau Laraba a yammacin gabar kogin Jordan, yayin da sojojin Isra'ila kuma suka kai hare-hare ta sama a zirin Gaza da sojojin suka ce sun auna mayakan kungiyar jihadi ta Islamani. mayakan Falasɗinawan sun maida martani da kai akan wannan hali da Isra'ila ta kai da harba makamin roka mai tsallaka kan iyaka wanda ya tayar da hankali a kudancin Isra'ila. Kawo yanzu dai babu wani rahoto akan rauni daga wannan barna da makamin rokan yayi, yayin da jami'an kiwon lafiya ta Falasɗinawa suka ce harin da jirgin Isra'ilan suka kai wato ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wani. Hare-hare ta sama dai na zuwa ne kwana guda bayan da Isra'ila ta kai hari a Gaza wanda ya kashe mayakan jihadin Islamin guda uku da wasu fararen hula akalla goma ciki har da mata da ƙananan yara. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce mutanen da suka mutu a kazaban faɗar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya haura 600. Hukumar ta Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Talata cewa sama da wasu mutum 5,000 ne suka jikata sakamakon rikici tsakanin sojojin Sudan da Janar Abdel Fattah al-Burhan ke jagoranta da kuma rundunar tsaro ta RSF da Janar Muhammad Hamdan Dagalo yake shugabantanta. Manyan jagororin sojojin guda biyu aminan juna ne a baya da suka shirya juyin mulki a watan Oktoba shekarar 2021 wanda ya rusa duk nasarori da aka samu wurin sauya shugabancin zuwa ga mulkin farin hula biyo bayan hambarar da dadadin shugaban kasar Umar al-Bashir a shekarar 2019. Tankiya na karuwa tsakanin jagororin guda biyu ne bisa wata rashin fahimta tsakanin su akan yadda za a hada rundunar RSF a cikin sojojin kasar da kuma wanda zai jagoranci hadewar. Sake fasalin sojojin kasar yana cikin shirye-shiryen maida kasar ga mulkin farin hula da kuma kawo ƙarshen rikicin siyasa da juyin mulkin shekarar 2021 ya haddasa. Yarjejeniyoyin tsagaita wuta da aka kulla sun gaza kawo ƙarshen yakin ko kuma rage yawan tashin hankalin. A ƙarshe, ma'aikatar makamashin nukuliyar mallakar gwamnatin Ukraine ta yi gargaɗi a yau Laraba cewa Rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da 3,000 daga garin da ke hidimar tashar makamashin nukuliyar ta Zaporizhia. Hukumar nukuliya ta Ukraine ta kafe a shafin Telegram cewa yanzu akwai wata babban matsala ta rashin ƙwararrun ma'aikata a masana'antar wadda ita ce tashar makamashin nukuliya mafi girma a Turai. Kasar Rasha dai ta mamaye wurin ne tun farkon fara kai farmaki da ta yi a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta Inagotam ya ce sabon korar mutane da korar ma'aikatan Ukraine da ke zaune a yankin Enahoda zai ƙara ta'azzara batun da daman can yake buƙatar taimakon gaggawa cikin wato a kan ma'aikatan wanda rashin sabon isassun ma'aikata ya kawo cikas a wurin kuma ya kamata a yi hakan don tabbatar da kare aikin da tashar Saprosia.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Hukumomin Algeria sun tasakeyar wasu 'yan kasar Nijar sama da 700 zuwa kasar su ta asali duk da kokarin da hukumomin jamhuriyar Nijar din ke yi na hana 'yan kasar tafiya kasashen waje domin yin bara ganin yadda ake cin zarafin su, abin da yasa matsalar ke ci gaba da karuwa. Wannan shine adadi mafi yawa na yawan 'yan ciranin Nijar da kasar Algeria ta dawo da su a wannan shekarar. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani.
Duk da kokarin da gwamnati ke yi na hana 'yan kasar tafiya kasashen waje irin su Algeria da Libya da yin barace-barace a can, 'yan kasar ba su daina zuwa kasashen ba, lamarin da yasa kasar Algeria ta koro su 'yan kasar Nijar a kalla fiye da 700 da suka je kasar cirani don taɓa rauniyar hayya. Wannan shine adadi mafi yawa na 'yan ciranin kasar Nijar da Algeria ta maido zuwa gida. An ta soke 'yan ciranin ne a cikin manyan motocin da kwan kaya. Sharif Muhammad jami'in gwamnati ya yi ƙarin haske.
Cikin konvoyin ta zo 700 da wani abu ne suka zo. Akwai mata, akwai maza, kuma akwai yara ƙanana. To cikin yara ƙanana akwai wanda ake cewa nonna kompanye wanda ba su tare da kowa. Su 54 ne. Kuma gaskiya sun zo cikin wani hali wanda sai a hankali. Basuke cikin manyan motoci ne suke zowa. Sun zo a galabaice da gajiya da ciwuka ma zuwa ga bisa jikinsu duka. Da ka kalle su dai ka san da gaskiya mutum ya zo da dauda da gajiya da wane ne. Yanci da kwarajen cikin jikinsu duka cikin irin wannan yanayin ne suke zuwa.
A duk lokacin da wata ƙasa ta koro baki sukan samu kansu a cikin mawuyacin hali. Da yawa daga cikin 'yan ciranin da ƙasar Algeria ta koro sun bayyana cewa rashin abin dogaro da kai ne da kuma rashin abinci ya tilasta musu zuwa ƙasar Algeria domin samun abin sakawa a bakin salati.
Suna kama mutane ne saboda bayan ƙasa bane ba, saboda mu neman abinci ne muke. In muka dawo nan ƙasar ba mu da aiki, akwai mata, akwai yara, kuma akwai samari, kowa da kowa tsofaffi ma akwai sosai.
Karfe 1 na dare suka zo ta samu cikin barci cikin daki suna duka. Duk lokacin da an kama mu ana caje mu, a yi farara da mu ka cire dukkan jikinka alalaye. Kuma wurin gudun tsira wani ya fadi, wani ya wannan ya buga duk kafa a duki. Kuma a halin da aka dawo da ni gida saboda ba mu abin yi.
Ya kuma yanzu na miji kuma tunda Allah ya gira mu tukawa ina ban ji. Ina zan kama dangin ba ma ta kai. Yau ma ta kai ne ne. Da ta wannan karin gura ta ne wanda bai samu ba yace a bani yaro ɗaya ma a rike. Da yaran mu da komai din kana da abinci mai da hudu ka.
Bayan hukumomi sun tantance su kuma za su dauki matakin kulawa da su da kuma mai da su gari ruwan su na asali. Sharif Muhammad jami'in gwamnati.
Abu na farko in mun kasu su gida in za su lindu wani bukatar su da suke so su yi wanka su yi wanki hudda wannan dauda da suke dauke da taharin. Abu na biyu sai mu riba mu gani wane ne ke da wani ciwo sai a yi referan saura likita wanda kama abin dole sai an kai shi likita. Akwai abincin da ake kawo musu kwana biyu zuwa kwana uku suke kamar dai a yanzu sai an ga yanda yanayin nasu yake. In suka yi kwana biyu aka komin su ya tai daidai sai a shirya a maida su garuruwan.
Yan ciranin dai su yi kira ga gwamnatin kasar Nijar da su kula da kyautata rayuwarsu a cewarsu ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen irin wannan wulakancin da suke fuskanta a ƙasashen da ba nasu ba. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud. Kasashen Kamaru da Chadi sun kwashe shekaru sama da 49 suna hurda a fannin tsaro, tattalin arziki da ilimi. Sai dai a baya-bayan nan kasar Chadi ta kira jakadanta a Kamaru don tattaunawa game da abin da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. Da wasu ke kyautata zaton bai rasa nasaba da kokarin da Kamaru ke yi na mamaye harkokin man fetur tsakanin kasashen biyu ba. Masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan batun. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Muhammad Rabi'u ya aiko mana daga Kamaru.
Rikici ya ci gaba da barkewa tsakanin Chadi da Kamaru tun bayan kiran da Chadi ta yi wa jakadarta da ke zaune a Yahunde domin tuntuban juna. Makasudin wannan tangarda shine yanda ake tafiyar da harkokin man fetur tsakanin kasashen biyu, inda Jamaica ya gano cewa kamfanin Birtaniya ta Savannah bata kasance cikin manya-manyan kamfanonin man fetur na duniya ba, da kuma Yahunde da ke ci gaba da sa duban cewa har izuwa yanzu ba a fahimce shi ba. Muhammadu Awal ƙorare ne akan hudar ƙasa da ƙasa, ya ƙara da cewa
hudar diplomasiya tsakanin Chadi da Kamaru dai ba abu bane na yanzu, da daɗin halaka ne. To koya ko harkar da haƙori na sabawa, yanzu da aka samu dan tangarda tsakanin juna ne mai girma shugaban ƙasa Paul Biya ya hada tawaga na musamman akan ta mai girma ministan cikin gida Ferdinand Gongo ya jagoranci mutane aka je. Ko tarya da aka yi musu kasan ba taryan wasa bane, kamar da ake ma shugaban ƙasa tarya aka tarye shi a yanar gizo a kafan sada zumunta ana ta maganganu. Ya za ka yi kai kana anguwa ka ji abin da shugabanni suka faɗa? Kai dai shi dai kai ta faɗan abin da ka faɗa. Abin da suka faɗa su an samu daidaituwa, su an daidaita. Kuma daidaitawan ƙasa da ƙasa babu bane kai da kake anguwa za ka gani a ƙasa yanzu.
Ga masani, kiran da aka yi wa jakadan bai daidai da katsewar dangantakar diplomasiya tsakanin Chadi da Kamaru ba. Hanya ce ta hudar diplomasiya idan aka samu rashin fahimta.
Alal hakika wannan tambaya da kake mi duk duniya ba wanda zai iya amsa ma wannan. She shugaban kasan Chadi da shugaban kasan Kamaru su suka san me je gudana dan zuwa gaba. Zaka ji mutane na ce a'a sun kirkiro wani kamfanin jigiran mai wanda zai dinga tafiyar musu da mai. Ya in dama hakan ne kai baka shina ba, ai ba Kamaru bane za ta dauki mai a faranti ta musu talla. Ya in Kamaru kan kula take yi masu jigilan nanan baka shina ba. Wannan tambaya shugaban Kamaru da shugaban Chadi su suke da amsan, su suka san ya suka
shirya. To yanda aka je shiryawan an yi yarjejeniya akan za su kirkiro wanda za su duba musu kada kuma samun irin abin da ya faru ba mu shina ba. A yarjejeniya ai ko da suka fito ba bai fadi shi gongo bai fadi me suka fada ba. Shi da yace an daidaita. To yanzu
kasashen biyu mambobin tarayyar Afrika, kungiyar haɗin kan musulunci, majalisar ɗinkin duniya domin ambata kaɗan daga ciki suna da iyaka kilomita 94,000. Ƙasashen yankin wanda ke da musanyawa da zirga-zirga akai-akai a mataki mafi girma. Tattaunawar da shugaban ƙasan Chad ya yi da minista magatakardan shugaban ƙasan Kamaru wanda bai fitar da wani bayani ba ya baiwa shafukan sada zumunta damar yaɗa sakonni a ko'ina. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu, yanzu kuma ga rahoto na musamman akan 'yan Najeriya da suke aikata laifuka a ƙasashen waje da kuma bambancin shari'a.
Sau da yawa ana kama wasu tsofaffin jami'an gwamnati kama daga gwamnoni har 'yan majalisa a ƙasashen waje ana hukunta su a game da wani laifi. A nan Najeriya an kasa kama su da gano wani laifi don a hukunta su. Ko menene dalili akan haka? Ni tattauna da wani tsohon alƙalin babbar kotun Najeriya, wato higher court.
Sunana Justice Muhammad Suleiman Ambursa. Ni ga nau gani abin da ke faruwa ana hukunta su a ƙasashen waje shine kusan an higa ne laifuka da suke yi a kasashen waje din. Nan Najeriya sai haga mutum ya yi ƙarya, abin da ya rubuta ya san ƙarya ne, sannan ya fita da abin nan da ya rubuta kuma ya san na ƙarya ne. Sannan a can inda suke zuwa din za ka tarda cewa za a yi bincike na gaskiya. Ba ni mugu-mugu, ba ni boye-boye, ba ganin girmanka, za su zo su bincika ne tsakanin su da Allah, suna aiki tsakani da Allah. To ina ganin shi yasa ka ganin cewa nan mutum ba ga cewa aikata laifi ba, a je waje a iske aikata laifi.
To justice, ana iya cewa tsarin shari'a Najeriya yana da bambanci da tsarin shari'a kamar kasashen Turai irin Burtaniya?
Ba magana tsarin shari'a bane, ka sai ita shari'a sai an kai mata ko nan an ka bincika a haka yana yi hukuntawa. Don mai shari'a ba shi ke zuwa shi bincika ba, sannan ya ce wanga ana tuma ta da laifi ba, mai shari'a ka yi ba, kuma ba ma'aikatar shari'a ke yi ba. Akwai wuraren da aka azama wannan nauyi su za su bincika su ga cewa su haga alamun akwai laifi sai su kai kotu. Ita kuma ta bincika in ta tabbatar da laifi ta hukunta. Can kuma inda ake zuwa din nan masu bincike din tsaye su yi aikinsu.
To ana iya cewa kamar su masu bincike irin 'yan sanda, DSS da sauran jami'an tsaro ba su tsaya kai da fata suna yin aikinsu ba kamar yadda ya kamata?
Kuma wani lokaci za ka ga irin DSS da 'yan sanda da sauransu su ma suna aiki ne ga abin da aka kawo musu koke. Za ka ga cewa su 'yan sanda da DSS dole su ma sai ko dai su yi ta su yi wani da mutanensu su samu intelligence report su gane cewa lalle akwai alamun laifi wurin nan su sa ido. Ko kuma mutanen gari su da an kwarmata musu na cewa lalle ga abin da ake son wani zai aikata, sannan su kuma su sa ido domin su kama su cigaba da bincike.
Wasu na ganin cewa kamar tsarin shari'ar Najeriya yana da rauni, shi yasa mutane 'yan Najeriya kamar waɗanda suka taɓa riƙa muƙamai suka aikata laifi kuma ba a samu su da laifi, amma idan sun fita ƙasashen waje sai a same su da laifi.
To ana cewa tsarin shari'a suna da rauni, amma dai ba irin raunin da ka sa shi rugu guje ya san bai unhani ga ƙasa gaba ɗaya ba. Abin da ke faruwa nan Najeriya za ka ga cewa mai shari'a ya dogara gaba ɗaya ga abin da aka kawo mishi, sannan kuma ta na inda rauni ne shike. To za ka ga cewa irin masu kawo mishi din nan yawanci duka sai sun lalata abu sannan su kai ma'aikatar shari'a. Shi kuma inda raunin shari'a take na ƙasar nan shi ne sa ido ko kuma interference da ake yi ko ta sama ko kuma ta hanyar kuɗi. Wannan abu da kowa ya san shi ba sai an ce wai gashi ba. Ko dai hanyar shari'a ai influence din ta hanyar kuɗi ko kuma influence ta hanyar mutanen da sama ga masu shari'a din.
Alƙalan Najeriya ana ganin cewa suna ɗaya daga cikin ƙwararrun alƙalai na duniya ko na Afirka. Wasu kuma na ganin cewa kila rashin ƙwarewar su yasa ba su gano masu aikata laifi da sauri har su hukunta su.
Ai duk wanda aka ce ma an bashi ya zama mai shari'a particularly na babban kotu to wannan ƙwarewa akwai ta. Sai dai wani abu daban na son rai in ya shigo. Amma ka taba shi da duk duniya alƙalan Najeriya suna cikin wanda suka yi kowa ƙwarewa. Yana tsawa a yi bincike mai kyau. Sannan alƙalan ga kuma ta ta doki na yinsu yadda ya kamata. Ta hana musu su ga sha'awa wani abu na waje. Ya zama komi girmanka ba ka iya ba su abin da za su ga sha'awa ta yi. Amma alƙalai ne an bar su cikin wahala suna dibin wani wanda bai kai su ba ya yi su mutum bai tsoron Allah ba. Sai ga ya fara cikin wannan rauni na influence nashi.
Wace shawara za aka baiwa alƙalan Najeriya?
Ya shawarin da ba su shi ne su yi tsoron Allah na farko, a ɗauki nauyinsu da kyau, ya tabbatar da su suna aiki a ɗauki nauyinsu, bayan sun aje a ɗauki nauyinsu. Saboda haka ya kamata da ku ‘yan jarida da ‘yan ƙasa a taru a gwada mu gwamnati cewa ma’aikatar shi tana da muhimmancin da ya wuce na kowace ma’aikata.
Shi ko wani lauya mai zaman kansa Barista Aminu Shitu cewa ya yi.
Gaskiya sistem namu ba na tsarinmu gaskiya yana kusan cike da abin da ake cewa corruption, ba san da zan ce yiwuwa ba, amma dai corruption zan ce.
Amma cin hanci da rashawa.
Cin hanci da yawa, rashawa da cin hanci da rashawa sun dan fata abin. Ka ga misali kamar kes din kwanan nan na shi yake, in ka kalli yanayin kuma da aka yi mai kasa karyata komai, kuma da lafiyar shi ya je, duk wasu abubuwa da ake yi da coge da sauransu ka ga ba a yi ba. Dauyoyin can da ba su yadda yi wannan, ko a yi karya, ko a tafi da kujera, ko a yi menene ba. Mu lauyoyinmu mu a Najeriya yawanci neman ba kowa ne yake da cewa bari a ga course of justice din wane ya yi a mai hukunci ba. A'a, in ina kare mai laifi kokari na ko ta yaya ya fita a ce da shi ba a samu conviction an same shi da laifi ba. Maybe ko saboda abin da za a bani a matsayin lauya ko makamancinsu, ko kuma saboda a ce na iya, ko a ce lauya ne wanda yake ya iya technicality, ya san hanyar da zai bi ko ta ina ne a lauyance ce ya fitar da mutum. Ki gogaggen lauya ne, don haka iya laifinka in dai ka je ka same shi ba za ka zai san yadda za ka kafuta a laifin. Don haka har ta kai da SN mutum ya ce ba shi da lafiya, in lafiyar shi lautsawan lokaci, amma da an tunye shi da wani laifi wanda yake babba ne, sai ya zamana a lauyoyi sun fara cewa to idan yana son bidin sai dai ƙaryar cewa bi ba shi da lafiya, ko ga takardun asibiti, ko ga menene, ko yana ganin malam likita a waje, ko makamancin wayannan abubuwan. Wallahi gaskiya da yawa mutane sun san ƙarya ne.
To barista, ba za a iya gyara wannan tsari ba na shari'ar Najeriya a halin yanzu?
Ka san za mu ce daga shugabanni take gyaruwa ko ta baci. Farko dai idan ka kalli hanyoyin da ake bi ana naɗa alƙalai, an ce ‘yan siyasa suna da ruwa a dokance kenan nake gaya maka, suna da ruwa wajen naɗa wanda za a naɗa, daga alƙali na High Court zuwa na Court of Appeal zuwa na Supreme Court, Federal High Court, sauran duk kotuna na National Industrial Court, ko na Sharia Court of Appeal, ko Customary Court of Appeal da makamantan wa'innan alƙalan. Idan ka duba za ka ga cewa tsarin mulki wato constitution ya baiwa gwamna ko shugaban ƙasa wata dama wajen naɗa wa'innan alƙalan da kuma state assembly. In ka kalli wannan guraren kuma wa'innan mutanen gaba daya ɗan siyasa.
Wasu ‘yan Najeriya sun faɗi ra'ayoyinsu.
Na Alhaji Sama'ila 1000 Sabo Ibadan. Abin da yasa Najeriya ba mu da adalci, sannan kuma mutum da ɗan siyasa ɗin da Godfathers, Ubangida, sai da Ubangidan nan shi sai mu nemo musu inda sai musu afuwa a yayin su su fita, ko ba su da gaskiya, amma suka fita kasa waje za su kama su. A ga ne Allah misali, Ikeru Madu an kama shi yanzu. Asa sai je yari shekara 10, matansa shekara 2.5, doctor shi ma shekara 10. Saboda wani suna adalci a kasa waje, amma mu dai Najeriya ba mu da adalci.
To ana ka gani me ya kawo rashin adalci a nan Najeriya?
Ci wanci ne. In dai ba ka da kuɗi sai maka hukunci a cikin zalunci. Amma an ba ka da kuɗi na ta jale ka kawai tafi.
Ba ka ganin cewa akwai raunin jami'an tsaro kamar irin na masu gabatar da ƙara, kamar irin su ƴan sanda, kamar irin DSS da Civil Defense da sauransu?
Ba mu yi kwata abin da ya fata Najeriya, don ƴan sanda masu kwata Najeriya. Da su dai alkali, su dai kwata kwata Najeriya. Saboda cin cewa an cin da aka na ba su. Ba mai gaskiya za a bashi rashin gaskiya, mai rashin gaskiya za a bashi gaskiya saboda kuɗi.
Amma a cikin ƴan sandan da alƙalan ba dukkan su ne suke cin hanci ba.
Yawancin su suna ci.
Su waɗanda ba su ci ba, tunda akwai waɗanda ba su cin hanci.
Ba su sai suna tsoron Allah ne, saboda suna tsoron gobe.
To ana ka gani wace hanya za a bi a gyara wannan abu?
Sai dai a riga musu wasi, dai malamin na Mamadiya, dai malamin na Kristoci na musu nasiya. Allah sa
sunana Alhaji Rashidi Oyo. Ba mu da adalci, muna so kuɗi da yawa. Inda an ba alkali an ba su kuɗi, abu ne ya kamata su yi da mai laifi, sai a tura shi waje mai wanda ya kawo wannan magana. Sai yasa abu ne ya faru. Ko dai kuɗi ya yawa, kowane bangare na Najeriya akwai son kuɗi da yawa. Na bangare na Ture ina bin shari'a, kuma suna bin doka sosai. Abu Najeriya ba bin doka, doka wanda ya kama talaka ba bin doka mai kuɗi na shari'a.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To an gaishe ka, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ban jami'in zartarwar Asante Kotokona na yawa amfansa ya bayyana cewa ra'ayin sallaman sai da Zebo dai dalilin made daga magoya bayan klubin ko da yake manejoji na da burin ci gaba da aiki da shi a matsayin babbaucin klubin. Zebo ya kama aiki ne bayan tafiyan Prosper Nate Ogun a ƙarshen kakan bara yayin da kwatakwataccen ligin ta na farko cikin shekaru takwas sai dai an kore kocin ɗan Burkina Faso bayan soma campaign din na kakan bana da kafar hagu inda kwatakwata sha kashi da ci biyu da nema a Baba Yara Stadium. Mukaddashin babban sakataren hukumar kwallon kafar kasar Ghana Alex Asante ya ƙaryata rahotannin rabuwan kai a sassanin Black Stars. An dai shayaya ta labaran cewar babu daɗi tsakanin 'yan wasan Black Stars wadda har ya kai ga danganta wannan tashin jijiyoyin wuya da Asamoah Gyan da Andre Didi Ayi. Sai dai a cikin wata hira Alex Asante ya fito karara ya ƙaryata rahotannin yana mai faɗan cewar akwai kyawawar alaƙa tsakanin 'yan wasan. Ya ce in 'yan wasan na a sassaninsu babu wani alamar da ke nuna rashin ɗasawa da juna. Abu ɗaya ne dahir duk yadda aka yi za ka sami wasu 'yan wasan sun fi yin jiki da juna. Wannan ba rarraba ba ce. Sakuwa da juna kenan. Coaching Black Stars in Ghana Chris Huffman yana a cikin masu koyarwa da sun halarci wani taron hukumar kwallon kafar duniya a Doha kasar Qatar. Taron na yi ne biyu an shirya wa masu koyar da wasa da sun kan shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ne. Taron ya samar da wani dandali wa masu koyarwa su yi musanyen ra'ayoyi game da gasar alƙalanci da lamurra na lafiya. Hukumar za ta yi amfani da sakamakon taron nasu don inganta shirye-shirye gasan a nan gaba. Shugaban hukumar Gianni Infantino ya yi magana abokin buɗe taron inda ya nuna sha'awar saga masu koyarwa da sun halarci ƙasashensu da baki ɗayan jama'a a gasar cin kofin duniyar. In akwai wani da ya fahimci matsi canjin yanayi wadda ya fahimci yadda jama'a ke ji da wasan ƙwallo baki ɗaya ku ne, in ji shi. Tsohon ɗan wasan tsakiyar Ghana da AC Milan Michael Essien ya yi magana akan nasarar da ɗan wasan Nigeria Victor Osimhen ya samu na lashe kambin Serie A da Napoli. Ɗan wasan na Super Eagles shi ne ya jagoranci Gil Azuris zuwa ga kambin liginsu na farko cikin shekaru 33 bayan ya saka ƙwallo a kunnen doki daidaɗai da suka yi a Dacia Arena da ke Ayodines. Ya bi hakan da golin yin bajinta a kan Fiorentina da ya ba Napoli damar zama zakaran ƙasar Italy. Asian ya jinjina wa ɗan wasan ne ta dandalin sada zumunci yana mai jinjinawa da ƙara ba ɗan wasan mai shekaru 24 ƙwarin gwiwa a wannan bajimta. Iyakan labaran wasannin kenan. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da haka muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Hukumomin lafiya sun yi gargaɗi cewa cutar hanta ta viral hepatitis ka iya kashe mutane da yawa nan da shekara ta 2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan haɗa su wuri ɗaya, da kuma wato idan wannan cutar ta ci gaba da kasancewa wadda ba a kulawa da ita sosai. A yau Laraba, 'yan majalisar dokokin Hong Kong suka tabbatar da wani gyare-gyare ga wata doka da ta baiwa shugaban birnin iko na hana lauyoyin kasashen waje gudanar da harkoki da suka shafi tsaron ƙasa a cikin yankin, biyo bayan wata takaddama da ta ɓarke bayan wani mawallafi na Hong Kong da ya wato mai rajin kafa demokradiyya ya ɗauki wani lauyan Burtaniya ya masa aiki. A yau Laraba, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci da rashawa. Bayyanar da Khan ya yi a kotun na zuwa ne kwana guda bayan kama shi da kuma tsare shi da hukumomi suka yi masa ba zato ba tsammani a wata kotu a Islamabad a babban birnin kasar. An tsare ɗan shekaru 70 a duniya ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa da sauran laifuka. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu a wani samami da suka kai a yau Laraba a yammacin gabar kogin Jordan, yayin da sojojin Isra'ilan suka kai hare-hare ta sama a zirin Gaza da soju suka ce sun kashe sojoji guda biyu wanda daman can ake kokarin auna su a yankin.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tiya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni wato Julie Ladas Gresham da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu huta lafiya.